من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ودساك سادوا أيام جوان لغني بجانب البركة نا ثلاثة در اللاربة بيو دوات الرجب هجر الشقبان حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقبك zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 24 da watan 1 watan Yunayir miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka wanda ake fi sai da masallacin ulfi yau zamu tashi darasi na 47 a cikin wannan sura mai tarin albaraka suratul baqara wanda satin da ya gabata mun kwana a aya ta 235 wanda muna cikin bayanin ayar kuma sai lokaci yayi ba mu kai da ida ayar ba kuma sai muka tsayi da karatu muka ce sai wannan ranar in Allah subhanahu wataala ya yarda zaka zamu ƙara maimaita aya ta 235 kana muje mu fassara ta 236 da kuma 237 da ikon Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala muke roƙo da ya sanya mu wani lafiya arama sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
الله سبحانه وتعالى يكتوى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وبن سبحانه وتعالى بيقشينا من بيان أكم ما تند ماذا جسك رسوبا بسا يدى أكيين أبن يشاف إدى توفاتي سننكما لإرن أبن مسلم تيشر أنت أكرسو التي ولا جناها عليكم ba laifi gare ku ya ku mazaje fima arrattum bihi, cikin abunda kuka gabatar watan da shi min khitbatin nisa'i, na daga neman auren matan da mazaje su suka rasu. Ba laifi a cikin wannan abun da za ku yi da ku nuna kuna kaunar yin aure, amma ba tare da an fito an yi tasrihin magana ba, tana cikin iddar bata ida ba, to Allah ce babu laifi ku yi jirwaye mai kawar wanka wanda za ka iya kawo mata kayuta kamar da muka yi bayani, kuka kawo ɗayanta, kuka ɗauki wani yauni nata wanda abinda ba a bukata shi ne fito iri da iri, kuma cewa aurenta kake so ka yi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au aknantum fi anfusikum, wato ko kuma kuka ɓoye, babu laifi da abinda kuka ɓoye na zukatanku, ma'ana mutum ya sanya a zuciyarsa a ransa cewa idan wancan ta ida idda yana da bukata na ya aure ta, wanda wannan abin zai ɓoye ne a zuciyarsa ba tare da ita karan kanta ta san abin da ke cikin zuciyarsa ba, amma ya zo ya nuna mata cewa shi fa ƙararar son aurenta yake yi. Wannan mun karanto kuskure ne, saboda har yanzu ba ta zamanto ba wadda yagiyar abin nan idda ta sauka a kanta, domin dole ne sai ta yi wata huɗu da kwana goma matuƙar ba juna biyu ta tare da ita. Amma kuma idan akwai juna biyu, to kuma shi ne muka ce inda ta shirya ta haihe abin da ke cikin cikinta ba tare da an lura cewa watanni huɗu sun yi ko ba su yi ba, wanda ƙauli mafi rinjaye daga lokacin da mace mijinta ya rasu kuma sai ta sauke abin da ke cikin cikinta, to idda ta yanke. Da haka sa'i da idda idan tana da masoyi ko akwai wanda yake son ta, to ba laifi ya zo ya tambayi aurenta, watan kuma a ba shi aurenta ba laifi. Amma muddin ba haka ba ne, to haramun ne a shari'ar musulunci ka nuna wa matar da mijinta ya rasu cewa kana da buƙatar aurenta matuƙar matuƙari idda ba. Sai dai Allah ya ce ba laifi, watan game da abin da kuka ɓoye na buƙatuwar aure a cikin zukatanku, alimallahu annakum satazkurunahunna. Ubangiji subhanahu wataala ce Allah yana sani, dama shi Allah mafi sani da ilimi ne, domin sifa ce ta Allah subhanahu wataala ta al-ilm, al-ilmu sifatun min sifati Allahi subhanahu wataala, sifar ilimi sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala, wanda shi ilimi abu ne wanda idraku shay'i bizzat in ji malumai, gaskiya abu ta hanyar kare karan kanka. Shi Allah subhanahu wataala qad ahata bi kulli shay'in ilma, iliminsa ya kewaye komi da ko'ina. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'abuci ilimi wanda yake mai yalwa. Sannan kuma game da abin da aka ba ɗayan annabi na ilimi, Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, watan ba komi ba aka ba ku face ɗan ƙarami ne, to ɗan muku ne aka yi, kamar misalin a ce cikin teku ne a zo a sanya koshiya a ɗauko wani abu daga ciki, haka aka ɗan kaɗan ne aka ba ku na ilimi. Kaga kenan ba a kwatantawa. Shi yasa wata rana da ilimi da hankali sun taɓa jayayya, ilimi ya ce yana gaban hankali, hankali ya ce shi ne ke gaban ilimi, sai aka ta jayayya. To sai aka ce yanzu a kawo dalilai, kowanne ya kawo dalilin da ya san yayi ce ya fi wani. To sai ilimi ya ce tambaya za shi bi ayyunar rahmanu fi qur'anihi tasafa, da ilimi da hankali wanne ne Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin alqur'ani mai girma. Da zaka dibi alqur'ani zahiri tun daga farin har ƙarshe, ba inda Allah ya siffanta kasancewa ubangiji subhanahu wa ta'ala watan aqila ko aqilan ko kuma aqila mai hankali, sai dai Allah yana cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala mai ilimi ne. Sai hankali ya gano cewa shi ilimi shine uga a cikin al'amari. To Allah yake cewa alimallahu, ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sani, annakum satazkurunahunna, tunda kuka fada kaunarsu da sonsu, to za ku dinga ambatansu, za ku dinga tunaninsu. Kuma bai ta shi wanda yake so game da abin da yake so bai tunani ne. Shi yasa wani waƙi yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, da son da kake wa manzon Allah da gaske ne, gaskiya ce kake faɗa, to da kai wa manzon Allah da'a, domin wanda yake kauna, wanda yake son abun sonsa game da abin da yake, sai da masa da'a, to da kana son annabi Allah da ka masa da'a, to Allah ce Allah ya san za ku dinga tuna su rayuwa tana dinga tuna abin da take so ne a zuciya ko mun fahimta zuciyar dan annabi Adam take yawaita tunanin abin da take kauda yasa magabata salafus salih hatta cikin barcin su suke yawaita mafalkin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne a ransu amma mu fa yanzu sai dai mutum ya ta mafalkin ya ce ana cikin kasuwa ko gashi an tara mai matsayi ko ga wasu miluka gashi an ba shi kalman kudi wannan kawai shi ne mai saboda su ne abin a zuciyar mu Allah ya ce Allah ya san za ku dinga ambatan su alimallahu annakum satazkurunahunna Allah ya san za ku dinga tunanin su walakin la tuwa'iduhunna sirra sai dai kar ku kuskura ku yi alƙawli su a boye la tuwa'iduhunna kar ku kulla yarjejeniya da su sirran a boye a wannan gabar muka ce malaman tafsiri sun yi sabani kan fassara sirra akan ba su magana guda hudu magana ta fari walakin la tuwa'iduhunna sirran kar ku yi alƙawli su a boye suka ce ai ma'ana kar ku yi maganar aure cewa ai kai abin da sarki wannan hidimar dan kana son ka aure ta ne suka ce kai wannan ma'anar ta fari kenan ma'ana ta biyu suka ce walakin la tuwa'iduhunna sirra shine ma'ana kada ku dinga alkawar da su kuna kebancewa kuna yin zina kuma daga baya ku fito zuwa auren su magana ta uku walakin la tuwa'iduhunna sirra kada ku yawaita siffanta musu kawunan ku kuna cewa ai ku kuna da kokarin jima'i har su ji suna kaunar suna da ragaba na kokarin son aurenku kauli da kudu walakin la tuwa'iduhunna sirra shine ma'ana watan kada ku zamanto kuna musu firar da ta shafi abin da ya shafi aure da duk makamancin sa wanda zai sanya su ji kamar tallata kanku kuke yi Allah subhanahu wataala ya dace da mu amma dai kauli mafi rinjaye shine lakin la tuwa'iduhunna sirra shine kada ka ce katta aure kowa sai kai ma'ana idan ta yi da idda kana da buƙatar aurenta Allah ya kafi wannan abu ne illa an taqulu qawlan ma'rufa sai da ku faɗi magana da take mai daɗi magana mai kyau magana da musulunci ya yarda ita alqawlul ma'ruf shi ne duk abin da in aka gaya maka zaka ji daɗi duk abin da in aka gaya wa mutum zai ji daɗi shine qawlul ma'ruf wanda kuma manzon Allah ya nuna cewa wal kalimatu tayyiba sadaqa magana mai daɗi da zaka furta wa mutum ita ma sadaka ce magana mai daɗi magana mai daɗi ga alqur'ani fa abaqar Allah ce qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha magana mai daɗi kai mutum kyakkyawan furucin da zai faranta masa da rai da kuma gafara daga wajen Allah subhanahu wataala ya bi mutum ya bada kyautar da zai biya yana guranta maka ashe kaga magana mai daɗi abin ce wanda ake da bukata a musulunci yasa annabin Allah yake karantar da mu iya taka tsantsar wajen abin da zaka furta a halshinka kada ka kuskura halshinka ya zamanto baya furta komi sai abin da yake albasha kasan akwai wanda malam Jabir a cikin al'umma kazami ne wajen magana idan zai yi magana duk maganarsa cikin goma magana bakwai gaba da akan albasha zai dinga fada wannan kuskure ne ka dinga fada wa mutane magana mai daɗi abin da zai sanya musu da rai min baji aula mata da kake da bukatar ka aura sai sa daga cikin abin da ake da bukata na malamai in suka ce wanda ana son in za ka yi aure ku dace da mace a cikin sa shi ne ya zamanto yaran ku guda ya zamanto ta yadda za ka fara za ka gai mata kalamai ko za ta iya goruwa da waɗannan kalamai da dibi tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba wanda yake manzon Allah iya magana a tsara zance ayi magana idan ka fi da alqur'ani gaba daya ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ahalitun da Allah yake halitta ba mu kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace shekara 10 ne ina hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wa'annan shekarun manzon Allah bai taba ce min dan me ne kaza ko me yasa ne kaza ba ko me yasa ba kai ba dan me kai ko me yasa ba kai ba manzon Allah bai taba faɗa min ba saboda kyakkyawan mu'amala tawa ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ce illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗa musu magana wanda musulunci ya karantar malaman tafsiri akan su al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala a ƙarƙashin wannan suka ce illa an taqulu qawlan ma'rufa zance ne kyawu da Allah yace ana shi ne kan namu cewa ka
ai duk wanda ya samu irin kimace ka kamar ki misali to ai ya dace kaga idan akwai hankali da lura da fahimta za ta gane cewa akwai dala karkashin karago ba lahi aiki naya amma abun da ke da kai laifi shine ai tasrihi a fito fili a fada amma aiki naya ko ka kace mata misali ka ai ina da buƙatar mace iri ne ka dibi sufofinta ina da buƙatar mace ai in doguwa ce misali ai wallahi ina da buƙatar mace doguwa in fara ce kace ka ƙara mata da fara kace ina buƙatar mace doguwa fara ka dibo sufofinta da kuma halayya ta sai ka huta wanda idan ta auna amma ma'auni na hankali sai ta gane ashe da kan da ita ne kake ko fahimta amma kai baka fito kace ke nake nihi ba amma ita mai hankali za ta iya gano watan shi yasa ai musulunci ya karantar da cewa ita budurwa to ana izini babanta zai iya aurar da ita ba tare da izininta ba ya halitta a musulunci wanda malamai sun kawo wannan zancen cancantar wanda za ta aura ya kalla to zai iya bada ita aure amma ita budurwa bai halitta a daura aurenta sai da ni sai da yardarta sai ta yarda kisa imamu shafi yake cewa da za a daura wa bazawara aure ba tare da yardarta ba yace nikahul fasid auren bai yi ba ko fahimta haka imamu shafi ya fada yace da za a daura mata aure ba tare da yardarta ba to auren fasidi ne bai yi ba yace akwai buƙatar ai tajidin sabon aure in bayan ta yarda duk kauli mafi rinjaye idan ta amince za a ci gaba da wannan auren dai wallahi ta'ala a'lam to Allah ce illa an taqulu qawlan ma'rufa amma ba da hiku gaya musu magana mai daɗi da za su fahimci manufarku amma dai kar ku fito iri da musu kuna musu ga abin da kuke nihi a kansa sai Allah yake cewa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajlah kar ku kuskura watan ku daura yarjejeniya ta aure a kullu kigiyar aure a lokacin da matar take cikin idda Allah ya ce hatta yablugha alkitabu ajlah har sai lokacin da Allah ya yanka mata na idda wannan wata hudu da kwana goma ya kai to idan wannan yayi Allah ya ce ba dai amma haramun ne idan tana cikin idda bata ida ba a daura mata aure to a ƙarƙashin wannan mas'alar sai malamai suka yi sabani wanda aka daura aurenta tana cikin idda ta wafati miji ya rasu tana cikin idda bata idda ba sai tai aure to ya hukuncin auren Usman ne suka ce fusikha nikah ay fasakha al-hakim nikahahu al-qali zai walwala auran haƙi ne akan al-qalai su raba auran da akai a cikin idda haƙi ne akan al-qalai su raba auran da akai a cikin idda suka ce amma illan yadkhul biha in har bai shiga in bai kwanta aure da ita ba idan har ba a samu kwanciyar aure ba an daura aure amma ba su kwanta ba to alƙali zai iya raba aure wannan dukkanin malumai sun yi tafaki akan wannan amma inda khala biha in ko ya kebance da ita har ya kunce aure da ita to suka yi sabani al-imam malik alayhi rahmatullahi ta'ala yace yufarriqu bainahuma wala hal mahar yace duk da haka koda ya kwanta da ita za a raba auren ne amma sadaki da ta ne tunda ya bata sadakin to wannan sadakin ta ci sahalak malak watan saboda wannan kwanciyar da aka ya mallaka mata sadaki jama'a kuma fahimta wannan in aka daura aure tana cikin idda ne ba idda idda ba kuma wannan ba ban mace tsakanin iddatul wafa da kuma iddatul talaq idda ta saki ce kuma idda ce ta tami ta wafati to duka hukunci guda ne amma al-imamu shafi'i da al-imamu abu hanifa suka ce annahu zani duk wanda ya kuskura ya aure mace tana cikin idda bata ida ba suka ce sunan shi mazdaci su a nasu fa inta ba sunan da za a kira sa da shi sai katan mazinaci suka ce kuma wa alaihi alhadd kuma za a yi masa haddi ko kun fahimta imamu shafi'i da imamu abu hanifa suka ce wa alaihi alhadd wajibi ne akan alqali su tsayar masa da haddi shi da in mazin yana da aure a jefe sa in baya da aure ai masa bulala dari suka ce kuma wala yuhaq bihi alwalad amma fa dan da ta haifa ta dauki ciki misalin tana idda sai kuma aka raba auren to wannan dan ba za a danganta sa da wancan uban ba ko kun fahimta suka ce ba za a danganta dan ba da da uban ai saboda dalilin da yasa aka ce ayi idda dan a tantance a cikin ta akwai da ku babu to kuma shi yanzu ya kwanta da ita daka ba za a hada dan bada da wannan uban wannan mahaifin sai da walahu an yatazawwajaha in qadat iddatuha suka ce amma yana da damar idan iddar ta ta yanke ta kare idda kuma ya dawo ya aure ta to wace idda za ta yi shi ya aure ta sun kwanta da ita ko kuma idda kuma tana cikin idda wacce mata kare ba wacce idda za ta yi eh tuna alƙalin ya wannan awaran farin ko na biyu tunda an yi saki cikin wannan wannan kauli wasu malamai ne wallahi ta'ala a'lam wannan su duki mas'alar haka suka faɗa akan matar da ta gi matar da ta yi zina farat ta yi zina ita ma hukuncin ta shine idan aka zo wajen aurar da ita wato shine hukuncin da wanda ya zai zai iya aure ta zai iya aurenta wallahi ta'ala a'lam sai Allah yake cewa wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum usani dai ubangi subhanahu wata'ala yana sanar da duk abin da ke cikin wato zukatanku ubangi subhanahu wata'ala yana sanin da abin da ke cikin zukatanku da haka fahdaru ku tsorace ku guji azabar Allah subhanahu wata'ala ma'ana duk wanda ya kaucewa karantarwar Allah subhanahu wata'ala to akwai abin da Allah ya masa talibi na azaba kuma duk wanda ya bi karantarwar Allah to akwai abin da Allah ya masa talibi na lada mai dimbin girma ɗayan biyu ne ko kai abin da Allah ya ce kai Allah ya baka lada ko kuma ka saba wa abin da Allah ya ce ayi ka saba ba ko ka kin abin da Allah ya ce ayi ko kuma Allah ya baka zunubi sai Allah ce to Allah ya san abin da ke cikin zukatanku to ai da mun ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum bai subhanahu wata'ala baya dubin zuwa ga jikinka ba ruwan Allah da jikinka ba ruwan Allah da matsewarka ba ruwan Allah da zaman ka dogo jibgege Allah baya kallon kalar fataka ya ga kifara ko baka ba shi bane Allah ke damuwa da shi abinda Allah yake kalla shine zuciya abinda ke cikin zuciyar mutum shine Allah yake kalla shi sai Allah ce shi Allah subhanahu wata'ala ya alimu bi zati sudur Allah ya san abinda ke cikin zukata duk abin da kake kullawa a zuciyarka kake rayawa a zuciyar Allah subhanahu wataala ya sani sai Allah ya ce fahdaru ku tsorace wato a sanyin abin da baya da kyawu ko kudurta mummunan kuduri ta yadda idan kuka yi wannan Allah ya san ko zai muku azaba akan wannan sai Allah ya ce wa'lamu anna Allah ghafurun halim kuma ku sani Allah subhanahu wataala ghafurun Allah yawan gafara ne anna Allah sai ya kawo harfa tawkid sai ya ce anna Allah ghafurun ubangi subhanahu wataala ne yawan tagafara ne ikhar ghafurun ala wazni fa'ul ai bi ma'ana yana yawaitawa a kodi yaushe Allah cikin gafara yake yi ma'ana yana gafarta yana karkar zulubin duk wanda ya saba masa sannan kuma Allah baya gaggawar azabar da wanda ya zulubi kadi ne hikima ta Allah idan mutun ya zulubi to Allah zai ce wa mala'iku su jira a ga zaka tuba ko ba zaka tuba ba idan ka tuba sai a yafi maka wannan abun idan baka tuba kuma sai Allah ya saka rubuta masa zulubi daya amma idan kai aikin alkhairi guda sai Allah ya saka rubuta masa lada guda 10 jama'a kun fahimta wallahi Allah yana san dan annabi Adam ya shiga aljanna kadibi hikima ta Allah da kuma adalcin Allah Allah ya fara maka zai tsayar da kai ya maka hisabi za a tambaye ka a kabari za a yi maka kaza akwai aljanna akwai huda kuma sai ya baka amsar ga abinda zaka yi domin ka shiga cikin kowanne gida shi ne Allah yake cewa wa'lamu ku sani annallaha tabbasu bi subhanahu wata'ala ghafurun Allah ne yawai ta gafara ne sannan kuma halimun Allah subhanahu wata'ala mai juriya ne mai daurewa ne mai hakuri ne ubangiji akwai hakuri gare sa halim Allah yana da hakuri irin yadda ake ta saba ma Allah subhanahu wata'ala amma Allah ya juri ya kare biyan annabi Adam to Allah subhanahu wata'ala yana da hakuri shi yasa ake son mutun ya zama shi aka ce halimu inji malume suka ce shi halimun shine za a yi maka laifin da zaka iya mai da martabi amma ka kare mutun duk wanda za a yi masa laifi kuma zai iya dokar mataki akan laifin da aka yi masa sai ya shanye ya jure ya bari to ya sifatu da sifatami da alhilm ko mun fata wannan shi ake kira da juriya za a yi maka kashi ne kana da damar ka mai da martani amma kuma ka dauki abin ba komai ba to Allah subhanahu wataala yana son wannan sai sai ce ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun karshen al'amari in ka kasance mai jurewa shi ne cin nasara a duniya da alkiyama ka dibi duk wanda ya zama to mai jure rayuwar nan wallahi zaka kullun cin nasara yake yi saboda taimakon Allah yana tare da masu haƙuri inna allaha ma'as sabirin allahumma ja'alna min as sabirin ya Allah ka sanya mu sifatu da sifata ta haƙuri sai Allah ya ci ayar ta gaba
la junaha alaykum in طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
الله يتي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الله يجي لا جناح عليكم با لهي اكنكم ان طلقتم النساء هر انكم كسكي ماتن واتن ان شرطيه لا جناح عليكم الله يجي با لهي بكوي لهي بهر ابون الله سبحانه وتعالى ان طلقتم النساء اذا كسكي ماتن ما لم تمسوهن matukar ba ku kwanta da su ba kunciyar aure aw tafridu lahunna farida ko kuma ba ku sanya musu sadaki ba ba ku sunanta musu yin sadaki ba sai Allah ya ce wa matihuhunna ala al-musi'i qadruhu watan ku ciyar da su ku jiyar da su dadi kuyi musu ku jiyar da su dadi gwargwadon abin da Allah ya baiwa wanda aka wadatar da shi wanda Allah ya wadatar da kuɗi da ni'ima ta rayuwa to idan ya saki mata Allah ce ya ji yadda ita dadi wa alal muqtiri qadru kuma wanda Allah ya kuntata ma shi ma yayi iya nasa kokari bata an bil ma'ruf Allah ya ce wannan ciyarwa gargwadon iko ne yadda shari'a ta karantar ba tare da ka tauye kanka ba ko kuma ka rage game da abin da ya kamata kai sai Allah ce haqqan alal muhsinin wannan haƙƙi ne Allah ya dora duk wanda ya sifanta da sifa ta kyautatawa malaman tafsir suka ce la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida suka ce wannan hukunci ne akan matan da aka saki kafin ayi kwanciyar aure da su kafin ayi kwanciyar aure da su kuma kafin a bada mi a bada sadaki ashe kaga sadaki nau'i guda biyu ne sadaki nau'i guda biyu ne malamai sun tattauna akan menene ake ne da sadaki menene ma'anar sadaki suka ce shi as-sadaq huwa al-mahr alladhi wujiba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi shine kudin da aka tilasta aka wajabta wa miji ya baiwa matarsa bisabbi aqdin nikah ta dalilin kullu aure da akai shi ta dalilin kullu aure da akai shine ma'anar sadaki wanda wannan sadaki ba sharadi bane dole sai ya zamanto kudi domin ya tabbata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzo Allah sallan yayi sadaki na matar Juwayriya da intar da ita shine sadakinta sannan kuma ga wani yazo wata mata ta zo gun shugaban halitta take cewa Annabin Allah inna maka ina son ka aure ni manzo Allah ya kalle ta sai sun fada kai to take akwai wanda a shetini ta bilga sa shi yasa manzon Allah yake ka shedinka da aibin ta mace idan ba ta yi maka ba ku ta yi abin da zai bata maka dare a kanta wani yana bilga shi da shi wani yana mayin son wannan abin to kakka aibanta ta akan wannan ku kun fahimta abin da bai maka ba to kakka aibanta shi wani fa in ya same shi lafiya launi ku kun fahimta to sai manzon Allah bai ce komai ba sai ya ce manzon Allah in ba ta yi maka ba ya annabin Allah ni na so ka aura mai ita sai mu zai to kawo ba ta sadaki ya bata mi ya bata sadaki sai ya tashi ya je ya nemo sadaki malam Jabir ga hinan zuwa yaje ne mu ya tafi ya diba bai samu komai ba sai da ruwan shugaban halitta ya ce ya annabi Allah bai samu komai ba sai mun zata masa ko da bakin zobe ne ce manzo Allah da ji yace wallahi wannan tufafin da nake sa su kada ne mallaka marece yayi inji Imamu Malik a cikin muwatta zai tafi sai manzo Allah ya ci a kira sa sai ce ka haddace wani abu cikin alqur'ani yace dan ka gungule nai ne dan ka mufari yace akwai bakara akwai ali imran akwai nisa'i nabi Allah ya ce zawwajtukaha a wata riwaya mallaktukaha na mallaka maka ita na aura maka ita bima ma'aka min alqur'ani da abinda ka mallaka na alqur'ani je ka karanta da ita alqur'ani ko hun bayyana gashi annabi Allah annabi Musa lokacin da yazo gari kasar Madiyana da abinda ya faru da shi a kasar Misra da yazo bayan abinda ya faru shi ma nan ya faru da suka hada da baban wa'annan matan guda biyu tace inni uridu alqunki haka ihda ibnatayya hatani ala an ta'jurani thamaniyata hijaj ina so in aura maka dai daga cikin ayyana mata guda biyu wanda ta birga ka wanda ta yi maka amma sadakinta shine zakai kiyon shekara daidai shekara 8 tace fa in atmamta 10 fa min indik in kaga dama ka yi shekara 10 wannan kyautatawa da ce daga wajenka wa ma uridu an ashqa alayka bana so in kuntata maka ka san sahabbai ba sa wasa malam jami suka tambaye manzo Allah wai Musa annabi Musa shekara nawa yayi zai ta sai da shekara 10 yana kiyo aka bashi mace aure kaga sharadin cewa anan yana Allah nawa cewa ashe zaka iya auren mace sadaki daga baya biyo baya zaka iya auren mace sadaki ya ke biyo baya domin an daura auren annabi Musa da wannan yariyar kafin ya yi shekara 8 hukun bayanta daka kai ma zaka iya zo a ce maka misali babanta yace so yake ki haddace qur'ani tun daga fatiha annasi in ka aure in ka haddace to na baka ita to za a iya kaita kuma da ka ci gaba da hadda saboda ka samu gindin zama amma in aka barka kuma tana can kana nan kuma sai haddace mai gagara sai tana nan yi maka yawa Allah subhanahu wataala ya dakar da mu shine Allah yake cewa la junaha alaikum ay in talaqtumun nisaa ba la yi akan ku idan kuka saki mata kafin ku kwanta aure da su aw tafridu lahunna farida ko kuma kuka sunanta kuka sanya sadaki gashi sadaki kaza ne amma ba a bayar ba ai ana haka da akwai sadaki ai yake kasance ko a bada sadaki take ko kuma a bada shi a jinkirta duk ana yi wanda kuma shi sadakin nan malume sun tattauna suka ce haƙƙi ne na yariya ba haƙƙi ne ba na uwayenta sadaki yariya ake baiwa ba uwayenta ba idan an kawo sadaki na mace ne Allah ce wa'atun nisaa sadaqatihinna kama bil aqd ya wajiba namiji ya waibai wa mace sadaki daga lokacin da aka daura aure da an daura auren to ta sadakin ya zama to za a bata shi wala yajuzu isqatu kuma bi halitta a ce an sauke wannan yaunin bi halitta qur'ani ya nuna hadisi sun nuna sai kuma bai da haddi a ce ga mataki ga matsayin sadaki ai mutun ya shar'anta ya ce dole gida ne sai aure sai kaza kusa ku irin wa'annan uwayen ce shi gida ne dole sadaki kaza ne kamar wahayi daga sama kamar an yi ne wahayi to shi malami suka ce bai da karanci kuma bai da yawaici amma kada a manta da hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa ai aure mafi albarka shine wanda aka yi da sadaki kadan ne aure mafi albarka shine wanda aka yi da sadaki kadan ne ashe malam ka gane cewa sadakin da kake kai to ba cikin shi bane ya kamata a sai ma yariya garin da zaka kwanta ko a sai mata fayansu da sauransu a'a ba ta ake yi ko kun bayyana wanda wannan ababin duka haƙƙi ne na kai ka kula da wannan abun Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah ya ce aw tafridu lahunna farida ko kuma ku farlanta musu watan sadaki ibn imamul qurtubi yake cewa wannan ayat ta sauka ne watan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan mutum kada ya aure dan dandano auren dandano kusa akwai masu auren dandane mutum shi ne yayi ya aure waga ya saki ya aure wannan ya saki ya aure wannan ya saki wannan haramun ne manzala ta la'ana Allahu az-zawwaqina waz-zawwaqat Allah ya tsire wa duk mai auren dandane do take auren dandane Allah ya tsire musu albarka haramun ne wannan haramun ne lokacin da manzon Allah yayi hani akan wannan a shari'a saboda kuma da auren shawa shi ma auren shawa haramun ne auren shawa mutun yayi auren irin da ake aure na wannan zamani auren shawa haramun ne ana son kai aure ne dan kare mutuncin kanka kuma dan tabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mazalla sai umarni da in za a yi aure mutun yayi aure ne dan neman kare mutuncin kansa da kuma samun ladan gojin Allah subhanahu wataala kuma ya kudurta cewa zai zauna ne da wannan matar to wannan abin sai ya sanya watan wasu daga cikin masu imani suka sanya azukata su cewa wanda ya saki matarsa kafin ya kwanta da ita kamar dandano ne kamar wani abu ne na dandano sai Allah subhanahu wataala saka da wannan ayar yace la junaha alaikum Allah ya wanke ce babu laifi akai malai suka ce ita matan da ake saki ka saki hudu ne kashi hudu ne akwai matan da za a saka wanda an kwanta da ita kuma an faɗi sadakinta bal ma an bata shi wanda mun faɗi iddata baya akwai matar da aka saka kafin a faɗi sadakinta kuma kafin a kwanta da ita hukun bayta matar ita ce ayin da take bayani akai wanda ka kai ka faɗi sadakin amma kuma ba a bayar ba kuma ba a kwanta ba kenan ana yi a daura auren kafin a bada sadaki suka ce saki na uku ko mace ta uku da ake saka ta ce wanda aka bayar aka faɗi sadakinta an faɗi an gashi da kuɗi kaza ne amma kuma ba a kwanta da ita ba sai ta hudu wanda aka kwanta da ita kuma ba a gaisa sadakin ba wanda an kwanta an daura auren amma ba a faɗi sadakin ba suka ce to yanzu ya za a yi idan ta mutu idan ya mutu za a kwatanta sadakin da gidansu ake aure ne nawa gidansu baban ta yake bada aurenta to sada kudi kazali to sai a suna ma wannan sadakin haka ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu anan ma suka ce idan mijin ya rasu kafin ya farlanta ya fada mata wannan sadakin suka ce to wannan shine za a yi cewa za a dibi sadakin da ake baiwa mata ai uwanta na gidansu ko na garinsu sai a bata wannan sadakin da wannan shari'ar Abdullahi dan Mas'ud yayi sannan kuma ya dace da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya aikata sai Allah ya ce wa mati'uhunna to ku jiye ku dan basu wani abu da zai kasance musu na jin dadi wanda zai fidda musu kewa da tunani domin akwai kuntatawa na tunani ga matar da aka aura kuma ba a kwanta da ita kuma miji yace ya fasa sabanin wasu daga cikin mazaje shedanu lalatattu mutanen banza da zasu kai sadakin yariya ba daura aure ba su je su neme ta su kwanta da ita kuma da wasu su basa aure wannan zinaci ko kusa akwai irin wa'annan mazajin da yawa wanda zai kai kudi gidansu mace saboda ya samu holewa ya samu damar ya dinga dauko ta yau shine a windi gobe shine a cikin vez ji gata shi da arab kat ji bi afrado gashi yana tiyawo da ita an bar shi sagaga ko gidan babu tarbiya ta kuma ba yadda za ta yi tayi harkanta a karshe sai ya je ya lalata mata tarbiyar ta da budurcinta kuma sai ya dawo ya ce ya fasa aurenta wannan zina suka yi wannan ba dan ka kai sadaki gidan su yariyar to bai nuna cewa ta halitta gare ka har yanzu a matsayin ajnabiyya take abunka dole sai ka jira an daura aure shi yasa abu mafi muhimmanci al'aqad ya fi sadakin muhimmanci a daura auren shine a'ala bisa da a ce an bada sadaki kuma kullun ina jan hankalin uwayen yara ina ba kai da nasiha da uwayen yara nasiha wallahi idan ka samu mai son biyar ka ya kawo sadaki to malam kaka ce miki sai ranar aure ka daure su kawai a huta huta wurin saboda mazan yanzu ba su da dama wallahi adin zai lalata maka diya kuma a ƙarshe zargi zai dinga shigowa tsakanin shi da ita saboda babu wanda zai yarda da wani haka min babu aula ku daura auren in ma bai kasa daki ba in ma bai da shi to je in ka samu ka kawo amma daura auren shikenan kawai Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ce wa mati'uhunna bana ku ba su wani abu bayin kun rabu da su na jin dadi wani dan abu na kuɗi ko na holewa da su suka ce duk irin dirhami 40 suka ce a'a zaka ba ta nemi mata aiki ka ba ta tufafi da kayan kwalliya da makamancin wannan sai suka yi sabani su malamai fikihu suka yi sabani to shi hukuncin at-tamattu jiya ga mace dadi bayan arba da ita me hukunci sa suka ce wajibi ne wannan shi da kaulin ibnu umar da ali ibn abi talib radiyallahu anhuma da al-hasan da sa'id ibn jubair da qatala da imam buhak dalilin suka ce da Allah ya ce wa matti'uhunna umarni ne Allah yake bayarwa tunda Allah ya ce wa matti'uhunna kuma shi fi'ili amri yadullu ala al-wujub da kaji Allah ya ce ai kaza ko manzo Allah ya ce ai kaza to wannan wajibi ne sai zance na bi suka ce a'a mandubi ne ma'ana mustahabbi ne wannan shi ne zance al-imam malik bin anas da sahabban sa suka ce dalili ai Allah ya ce haqqan ala al-muhsinina haƙƙi ne da ya ratai akan masu totatawa da Allah yana son ya zama to wajibi da Allah ya wajabta shi watan haqqan watan alal khalqi ajma'in da Allah ya sanya shi haƙƙi akan mutane baki daya su suka yi sabani kuma akan da Allah ce wa matti'uhunna har yau su mutunnakin na suwaye matar da ka saka da ce za a jar dadi ko kuma wanda ka kwanta da ita kowace wanda kowace ba kwanta da ita ba akan aqwal na farin suka ce al-mal'aq al-mutalliqatu qabla al-bina matar da miji tare mu da ita kafin ya kwanta da ita sannan kuma kafin ya sunanta ya sanya sadakinta suka ce wannan wajibi ne a jiyar da ita dadi in ka rabu da ita ka dan bata misali in kai mai kudi ne Allah ya maka arziki sai ka bata ko wata miliyan biyu haka ta dan ja shari saboda wancan abu ya dan fita daga cikin zuciyarka haka sai ibnu umar suka fada suka ce wannan wajibi ne akan ta amma kuma fi ghairiha mandub a wanda ba ita ba ma'ana matar da ka saka a garabin kanka wanda kun kwanta da ita kuma ka ba ta sadaki suka ce to dan mustahabi ne ashe an so da duk wanda ya saki matar sai mata tamattu'i ma'ana ya bata wannan abu za ta dan wato ji dan ce mata dan zafin wannan abun saboda saki abu zafi ka gani ba mace ita za ta nema a sake ta kuma ta zo tana kuka akwai zafi a kansa kuma saboda musamman irin wannan zamanin da aure ya yi wuya wanda sai mace ta share shekara biyar tana zawarci ko me tayawa tayin sai dai na walakanci irin masu lalatar amma da niyyar aure kan kadan ne ai yanzu galiban wallahi alazim wannan ya kamata a dinga sa idanu ai aka wata hukuma mai zaman kanta ta zaware saboda yanzu irin zinacin da zaware suke yi ko karo ba su shi a garin nan wallahi alazim irin yadda zaware suka wata fa tallata mata ake tana gidan mijinta za a nuna cewa ai rayuwar zawarci haraka ce ai kai yana hayaki ma'ana ana alkasuwar tana tashi sai ka ganta ta kunna maka azaba ta kunna maka wuta ta matsa maka nan ba sai ka rubuta kuna rabuwa ba a wuce sati ka ganta ta shiga duniyarci ta shi ta bi gabdin nan ana ta yawo wannan alhaji ya zo ya doka shi kuma yana ganin lahiya launi sai ya ga wani dan uwan shi a dan iska irin sa shi ma sai ya zo ya kewaya kina kewaya shi ma sai ya fada ma wani sai a tala mun fasa ita kamar balu kakin ajima ba wanda zai kaunaci auren ta a cikin al'umma wannan musibar da muke fama da ita kenan wannan hadari ne yi kokari ki tsare mutuncin kanki yar uwa wallahi na sha fada mazan yanzu ba su da gaba da mace ko sai abin Allah subhanahu wa ta'ala yi haka al-imam abu imam malik sai yake cewa shine kuma mandubi ne a kula da ita suka kawo wannan zancen to Allah yake cewa wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtadi wa 'ala al-muqtiri qadruhu ku ciyar da su ku morar da su ku dan ba su wani abu da bayan kun sake su su matan da kuka rabu da su kafin ku kwanta da su kuma kafin ku ba su sadaki to Allah yake cewa ku dai da su dadi gargadan abin da Allah ya maka shi ba wanda Allah ya tauye masa daga arzikin sa ya dan ya yi iya abin da zashi na gargadan ikon sa sai Allah ya ce haqqan 'alal muhsinina wannan wajibi ne haƙƙi ne akan duk wanda ya kasance watan muhsin da ke tatawa lokaci ya
godina
Allahumma sa'ad ai da ba samu ko minti 50 saboda karatun gidan radio ake sanyawa minti 44 ba kai Allah Jabir ya zai minti 44 ba kai kuma muna da awa guda a radio na
Era.
Ara mama ya dige Qur'ani. Wallahi musta'an, mun kwana a nan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka. ubangi subhanahu wataala ya mana jagoranci kuma Allah ya bamu ikon bin sunnar sa da kuma tabbata abin da yake karantar da mu kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh